الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين. باقي السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Litinin wanda ya dace da 28 ga watan 12 shekara ta 1420 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 3 ga watan Afrilun shekara ta 2000. Dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, wannan kuma shine darasi na 72 a wani zancen na 73, babu sulhi. Za mu tashi akan babin da yake magana dangane da sulhu, abinda kuma ake nufi da sulhu: mu'aqadatun yutawassalu biha ila islahin bayna mutakhasimain. Mu'aqadatun yutawassalu biha ila islahin bayna mutakhasimain, wata kullele ne yace da ake amfani da ita dan sasunta mutum biyu masu rigima. Wato wannan shine sulhu, dukkan wani yunkuri da wani mutum zai yi da waɗansu mutane za su yi dan samar da sulhu tsakanin mutane biyu masu jayayya, wannan shine ake kira da suna sulhu. Sannan kuma shi sulhu din nan abu ne sananne cikin shari'a, cikin shari'a ta musulunci. Ubangiji ta'ala yace: was-sulhu khair, was-sulhu khair, fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kunga anan kadai an jera fa aslihu, fa aslihu hasu uku, can kuma was-sulhu khair, can fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, can kuma in yurida islahan yuwaffiqillahu bainakum. Maganar sulhu dai ta zo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban. Malamai da suka bibici ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce shi sulhu iri biyar ne. Sulhu na farko, sulhu da za a yi tsakanin musulmai da kafirai. Ta iya yiwuwa sulhu ya gudana tsakanin musulmai da kafirai, ana cikin yaki, ana cikin rigima da juna, sai wani daga cikin bangalorin yakin ya ga cewa dan me za a ci gaba da rigima, a yi sulhu. In kafirai suka nemi a yi sulhu, sai ku yadda sai a yi sulhu din. Wa in janahu lis-salmi fajna halaha wa tawakkal ala Allah, kamar yadda manzon Allah ya yi sulhu da kafiran Larabawa a lokacin sa a shekara ta 6 sulhul Hudaybiya. Sulhu na biyu shine sulhu kuma da ake yi wato ainihin tsakanin su kansu musulmai tsakanin su da juna. To wannan shi kuma yana nau'antuwa kashi-kashi har zuwa kashi hudu, amma dai sulhun da ya shafi wannan babin shine sulhu wanda ya shafi haƙoƙi, haƙƙi, dukiya. Sulhun da ya shafi haƙoƙi, ina binka bashi in yi jayayya, ko kana bina bashi ka yi jayayya, rigima ta kabre tsakanin mu, to sai a samu wani mutum ko alƙali ya gudanar da sulhu a tsakanin mu. Ko ka yadda da bashin, amma adadin kuɗin da na faɗa ne kace kai baka yadda ba, lalle ina binka bashi, amma da na ce sun kai 10,000 kai baka yadda ba, bisa kai 10,000 ba, duk da ka mance nawa ne amma basu kai 10,000 ba. To nan gurin sai a yi mana sulhu don a same ta za a fita tsakani da juna. Kuma galibi idan an zo yin sulhu, kowa baya samun cimma bukatarsa. Kai da kace kana bi 10,000, lalle ba za a biya maka bukatar ka ba gaba daya. Kai da kace ba abin ka, lalle ba za a biya maka bukatar ka ba gaba daya. Sai a samu wata matsaya a tsakiya, ta yadda kowa dai ya saki wata dama, ya samu wani abu amma bai samu gaba daya ba. An Amr ibn Auf al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala: as-sulhu ja'izun bainal muslimin بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله ابن عمرو ابن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وأن حديثي an karɓo shi daga Amr ibn Auf al-Muzani radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: as-sulhu ja'izun bainal muslimina, wato shi sulhu abu ne halal tsakanin musulmai guda biyu. Yayin da duk mutane suke jayayya da juna, an halatta musu su yi sulhu. Wato kenan kaga asalin sulhu a shari'a din ba tilas bane ba, amma shari'a ta zaburar ta kudaitar cewa a yi shi dan saboda akwai alkhairi a ciki. Dan haka Allah ya ce wa sulhu khair, kaga mun ta dawar khabar lalle sulhu alkhairi ne. Fa ta anna alkhairiyyata tanhasiru fi sulhi, kai ka ce gaba ɗaya alkhairi ya tattaru ya tsare ne cikin yin sulhu. To idan ku aka ce sulhu alkhairi ne, kishe su zai zama mai kenan, zai zama sharri kenan, sabani kenan, zai zama sharri kenan. An gane ku? الصلح جائز بين المسلمين بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا سي دي فصلحن دا اكاي كوكو دي حرمت حلال او احل حراما كو يحلت حراما دكان صلحن دا اكاي وند كركشن صلحن اكا كاو ودانس شروط وند زاسو حلت حرام كو سو حرمت حلال تو ايرن ونن صلحن بزا ايكي دشي با مذا الله تي والمسلمون على شروطهم. Musulmai za su ci gaba da zama da juna ne bisa ga sharuɗansu, ma'ana idan muka yi yarjejeniya muka sanya sharuɗa wajen harkar kasuwanci ko wajen wata harka ta rayuwa ni da kai, to ƙa'ida ne in kiyaye sharuɗan kai ma ka kiyaye sharuɗan. Illa shartan harrama halalan aw ahalla haraman, sai dai fa sharuɗin da ya kasance zai iya haramta halal ko ya halatta haram, to irin wannan sharuɗin ba dole ne a bi shi ba. An gane ku? Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito kuma ya inganta shi, wa ankaru alaihi, lokacin da Tirmidhi ya ce hadisi ne sahihi sai sauran malamai suka yi masa inkari cewa hadisin bai inganta ba, saboda mai li'anna rawiyahu, domin ɗaya daga cikin marwayata hadisin shine Kasir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf da'if, shi Kasir ibn Abdullah din nan da'if a kafa yayi lamba ko. Qala fihi Shafi'i wa Abu Daud, Imam Shafi'i da Abu Daud suka faɗa game da Kasir Abdullah suka ce huwa rukunun mir'an min arkanil kadhibi, sai rukuni daga cikin rukunin ƙarya kenan. Kasir bin Abdullah, wato wannan kalma kenan da za a faɗa a munin mai ruwaya wanda ba za a karɓi ruwayar sa ba, suka ce akzabun nas, su kawo afu al-tafdil kenan, akzabun nas, mafi ƙaryar duk duniya, ko su ce huwa rukunul kadhibi, rukunin ƙarya ne. To duk irin wannan hadisan su ya kai matsayin maudu'i, duk mutumin da za a ce rukunin ƙarya ne shi ko akzabun nas, matsalar ta sana da yawa matuƙa ƙwarai da gaske. وقال ابن هبان ابن هبان يتي له ان ابيه نسخه موضوعه اكو حديثي da yarwato daga wajen babansa shine Amr bin Auf, wanda wadannan wannan littafi ne guda mawdu'a din na ƙarya ne, ƙarya yake wa babansa. وقال الذهبي امام الذهبي ko yace amma Tirmidhi farawa min hadithihi as-sulh jaiz, امام Tirmidhi dai daga cikin hadisan Kasir bin Abdullah ya ruwaito hadisin as-sulh jaiz ila zuwa karshen hadisin, وصححه وانغنتاشي سي ذهبي يتي فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه دان هكا نيما malame ba sa dogaro kan Tirmidhi in ya inganta sai sun sake bincika sun gaban da shi wani ya inganta ko kuwa, saboda Tirmidhi yana cikin masu sakaci da yawa, duk wanda yake dan sama sama da yake ba komai a karbar wayar, wato da masu nukadul hadith, masu bincike kan hadisi kuma da marwayatan hadisi kashi uku ne. Akwai tsabaka ta mutashaddidun, masu tsanani da kaushi kwarai da gaske, irin su Yahya ibn Ma'in kenan, aiwasa koyaya suka gani su tare da kai ba za su karɓi hadisin ka ba, wargi koyaya koyaya mutum yake da laifi sai su jefar da hadisansa gaba daya. Akwai kuma waɗanda suke mutum inganta shi, sai Zahabi ya ce falihaza la ya atamidul ulama'u ala tafsihi, don haka ne ma malame ba sa dogaro kan Tirmidhi in ya inganta ba, sai sun sake bincika sun gaban da shi wani ya inganta ko kuwa, saboda Tirmidhi yana cikin masu sakaci da yawa, duk wanda yake dan sama sama da yake ba komai a karɓar wayar, wato da masu nukadul hadith, masu bincike kan hadisi kuma da marwayatan hadisi kashi uku ne. Akwai tsabaka ta mutashaddidun, masu tsanani da kaushi kwarai da gaske, irin su Yahya ibn Ma'in kenan, aiwasa koyaya suka gani su tare da kai ba za su karɓi hadisin ka ba, wargi koyaya koyaya mutum yake da laifi sai su jefar da hadisansa gaba daya. Akwai kuma waɗanda suke mutasahilun, masu sakaci da yawa, irin su Ibn Hibban, irin su Hakim, irin su Tirmidhi, koyaya mutum yake da ɗan dama dama sai su karɓa. Akwai kuma mutawassitun, irin su Imam al-Bukhari kenan, wanda su ba su yi tsanani da yawa ba ko ba su yi sakaci da yawa ba. To galibi su masu tsanani da yawa in sun da'ifantar da hadisi ba a karɓar da'ifantar wasu kansu, sai an sake bincika a gaban da su yaya wani ma ya bi su ko kuwa, kamar yadda masu sarkaci da yawa in sun san yadda da hadisi ba a karɓar su kuma sai an bincika an gani, amma mutawassito na galibi idan suka inganta ko suka bayyanta zaka iske haka yake fil galibi. An fahimta ku? Wannan dai wani fanni ne da ban malamar hadisi. Yace wato da haka malamai ba sa dogaro kan inganta hadisin da Tirmidhi zai yi. Wa qala al-Hafiz حافظ ابن حجر الأسقلاني ووقف هذا الحديث على عمر أشهر يعني كتابه إلى أبي موسى المشهور في القضاء رواه البيهقي في المعرفة. إمام الترمذي إمام ابن حجر ينقل أن سوى وأن الحديث موقوف في مجنر عمر بن الخطاب سيبا مجنر من ذن الله صلى الله عليه وسلم شيء ابن حجر وأن شيء رأيه أن جانكو wato yana nufin kitabuhu ila abi musa wasiqar nan dogowa da umar dan khattab ya rubuta wa abu musa al-ash'ari wadda tasfil qada cikin abin da ya shafi alqalanci yake cewa idan ka gama da matsala iri kaza ka bi kaza in ka gama da matsala iri kaza ka bi kaza cikin ta har ya faɗi wannan maganar as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman zuwa karshen abin da ya faɗa. An gane ku? Rawahu al-Bayhaqi bayhaqi rawaitu wannan fil ma'rifa wa qad rawahu ad-Darqutni min hadith abi hurayrata mukhtasaran. Darqutni ya rawaito wannan hadisi daga ruwayar Abu Hurairah shi kuma amma a takaice kawo shi. Wa qala hadha sahihul isnadi, yace wannan sanadin sa sahihi ne inji shi wato abin nan Darqutni kenan. Wa akhrajahu al-Hakim fil Mustadrik, Imam al-Hakim ya rawaito shi cikin littafin sa al-Mustadrik al-sahihaini. Wa qala sahihun ala shartihima, yace hadisi ne sahihi bisa ga sharadin Bukhari da Muslim. Wato kaga dai a takaice Tirmidhi ba shi kadai inganta shi, wannan sai inganta shi, a gefe dai waɗansu kuma sun bai fantar da shi. To a Sheikh Nasiruddin Albani cikin littafin Irwaul Zalil fi takrir ahadith Madadus Sabil ya tattara dukkan ruwayar hadisin gaba daya, dukkan sanaddan sa gaba daya, yace kowace hanya idan ka bi ta ita kadai tana da rauni, amma idan ka rawata su gaba daya wani bangaren zai tagaza wani bangaren har ya kai matsayin hadisi wanda yake sahihi. Da haka dai hadisi ne sahihi bayan dukkan tattara bakin da malaman da suka yi. Idan ka rawata ka bi kaidoji na nukazul hadith zaka iske hadisi ne wanda ya inganta. A cikin tun da hadisin ya inganta sulhu jaizi ne tsakanin musulmai idan an samu jayayya da juna, sai fa sulhun da ya haramta halal ko kuma ya haramta halal, haka kuma musulmai suna zama akan sharuɗin su. An kawo wannan a babin kasuwanci ko a cikin kitabul bay'u saboda me? Saboda galiba a cikin harkar kasuwanci wani lokaci akan yi kasuwanci da sharuɗi. An gane ku? Ka sayar min na sayar maka, sai na baka kuɗi a kirge, sai na baka kuɗi a cikin abin nan a cikin rafa din su. Sai ka ce ka tabbatar kaza ne ce yace, amma idan na je na kirga ba su kai ba zan dawo maka, ko kuma na je na kirga na ga waɗansu daga cikin marasa kyau ne ko ƴan jahu za ka tuko mun, wannan ba sharadi bane ba? Sharadi ne. Sai ka karɓa su kuma ya karɓa da yafi, ka ga in ka kirga ka ga waɗansu ƴan jahu za ka mayar kenan ya canja ba ko ba haka ba? Ko kuma shi ya sai haja ne yace ka yadda mai kyau ce eh mai kyau ce ka tuko ba ka ce to, amma ba idan na je gida wani abu ya bayyana daga nan zuwa lokaci kaza zan dawo da ita ka canja mun ko ka bani kuɗi na ko kaza, yace ya yadda. Ka ga wannan menene? Sharadi ne. Idan an yi wannan sharadin dole kowa ya yadda da wannan sharadi. An gane ku? Sai fa in sharadin wannan ya zama ya halatta haram ko ya abin nan, kamar misali menene ya halatta haram? Kamar misali mutum ya zo zai karɓi haya a gidanka, ka ga an yadda ka bashi hayar gida, amma nan da kike kace shi to, amma idan ka bani haya din baka da iko da zaka hana ni da abin da nake so a ciki, in naga dama in sayar da barasa, in naga dama in kawo mata, wannan sharadin yaya? Gaskiya ne dade shi. Ba za ka ce ba dan ka karɓa haya a wannan sharadin, sharadin kuma za a ci gaba da rike shi, mutum zai iya cewa shi bai yadda ba dan wannan sharadin ba karɓaɓɓe ba ne ba. Haka kuma ta iyawa hada kuɗi kuka yi kuna kasuwanci, wannan ya kawo naira 100,000, wannan ya kawo naira 100,000, kuna gudanar da kasuwanci tare bisa ga cewa duk bayan wata shida za a tsaya a yi lissafi a ga ina aka samu riba ina aka faɗi. Kaga duk sharadin da kuka gindaya wajen gudanarwa da wannan kasuwancin ko ba a buɗe take, sai fa in sharadin ya zanto ya halatta halal, ya halatta haram ko ya haramta halal, to a irin wannan yanayi ba za a yi aiki da sharadin ba. وقد صححه ويتي وكانه تبره ابن حجر يتي في امام الترمذي ابن ده sai inganta wannan hadisi duk da cewa cikin sanadin sa akwai kafir bin abdullah ibn amr bin auf shi kuma da yifi ne wa kanahu tabarahu bi kasrati turuqi, kamar ya yadda da hadisin ne saboda yawan sanadin, saboda yawan hanyoyin da hadisin yazo da su, wato kasrati shawahid kenan wadanda suka sa hadisin ya zama sahihi. وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه, ibn Hajar yace ibn Hibban ma ya inganta wannan hadisi amma shi ba ta hanyar sahabin da ke nan ba, wato Amr bin Auf al-Muzani, a ta hanyar Abu Hurairah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في داره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم أنها مغرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه. وعن حديث أنكر قلت لك أبو هريرة الله تكاري الزأدري yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari, kada makwabci ya fuskura ya hana makwabcinsa kafa wata gufa ko wata sanda ko wata tila a jikin bangon gidansa zai yi amfani da ita. Karka ce zaka hana makwabcinka, yana da haƙƙi ne ya tsaya. Ina ba ta amfani da katanga a tsakiyarku, katangar ta kace to bangaren da ke cikin gidan makwabcinka sai zai yi amfani da wannan, sai ya sanya katakwaye zai yi rumfa ko zai yi rumfa ta hutawa ko wani kicin ko wani abu da sauransu, sai ka tafi kai da huda ba bango. Manzon Allah ce baka yi saka hana shi bakyalen shi ya huda bango. La yamna'u jarun jarahu, kada makwabci ya ce zai hana makwabcinsa an yaghriza khashabatan, ya ce zai sanya wani katako ko wata sanda a cikin bangon gidansa, fi jidarihi, cikin bangon gidansa. Lokacin da Abu Hurairah ya karanta wannan hadisi, ɗalibansa da ya karantawa tabi'ai ne, babu sauran raguwar sahabbai tare da shi, don lokacin yana gwamna ne a Madina lokacin Marwan bin al-Hakam. Su ko ba su taɓa jin wannan hadisin ba, sai suka san da kai irin alamar ba su yarda da wannan hadisin ba. Sai Abu sun mai kula Abu Hurairah, sai Abu Hurairah ya ce mali arakum anha mu'ridin, ya nau kun kawar da kai daga wannan sunnar da na kawo muku ita yanzu. Yace wallahi la'armiyanna biha bayna aktafikum, yace rantsuwa nake da Allah sai na jefa ta akan kafadunku, wato wannan sunnah sai na fade ta, sai na nanata ta ko kun ci ko kun so, tunda na ji daga manzon Allah dole sai na fada har sai kun yi da kun yi aiki da ita. Menene amfanin kawo wannan a cikin babu sulhu? Kina idan ka samu makwabta suna rigima da juna, wannan ya huda katangar wannan, sai ka sasanta su kenan. Sai kai kar hudojin su yawa, kai kuma kar ka hana shi gaba da. Wa alaikum salam. Nan gurin ba sulhu za a yi. Nan gurin ba sulhu za a yi, domin ruwa ya goyo ta gidanka zai cutu. In kuma shi baya da hanyar da za su ta kuma shi kuma zai cutu. Kai kuma in jibiyo ta gidanka za ta cutu. To sai a yi sulhu da juna. Nan gudun duk malaman kuke hukura yin bayanin yanayin yadda za a yi sulhu. Waɗansu suka ce sai ka ya halatta ka sayar masa daidai wurin in yana so, daidai inda ruwa zai fito. Ka sayar masa daidai wajen a yi ciniki, shi kenan sai a hanyar ruwa sai ka rufe shi sai ya rinka biyana wucewa. Ko kuma haya, ka ba shi haya, duk ya halatta. In kuma ka yi kyauta don fi sabilillahi ka ware masa daidai kuma ya halatta. Idan ka hana ma kake ba zai fito, ko shi ma duk ya halatta ba. Amma kun sulhu din ka sama masa yadda zai wuce shi ya fi alkhairi. To wajen sama masa yadda zai wuce din ne, ko dai a yi sulhu bisa ga saye, ko a yi sulhu bisa ga mai haya, ko a yi sulhu bisa ga kyauta, duk wanda aka yi cikin guda ukun ya halatta. Sai dai idan ya saya ne, kaga gaba ɗaya kaga wata rana za a yi ta rigima. Ko idan mutum ya sayi ɗan wani ƙaramin filiya cikin gidan ka, kaga akwai rigima. Duk ranar da wurin ya toshe, yana so yara kaga zai biyo ta. Eto mai yiwa ka ce wato hukumar gidaje yake cewa wai sukan sanya ka'ida cewa tsakanin gida da gida, tsakanin plot da plot, dole a dan bar wani gab a tsakaninsu kamar yadi biyu ko nawa makamancin haka. Wannan yanzu a yi wannan yana da kyau kwarai da gaske, dan wannan zai bayar da dama a sarara kuma a sami wadatattun hanyoyin fitar ruwa. Dama dai inda za a dinga samun waɗannan matsaloli irin unguwannin nan da suke awon igiya, wanda mutane suka auna da kansu, ba wai gwamnati ce ta je ta tsaga flotai din ba, to nan gurin ne sai ka biyo titi sai ka ga ya kare zuwa gidan wani, ko ka biyo titi da baɗi ƙarshe kuma ka ga ya zama tafiyar mutum ɗaya titi. To a irin nan gurin sai ga ana fama da matsaloli a lokacin damana. To waɗannan abubuwan ba duk musulunci ya tsara yadda za a yi su, ko waɗanda suke tsammanin musulunci din nan sallah ne, zakka ce kadai, babu harkokin rayuwa ce. Daidai da yadda za a fitar da tituna, musulunci ya tsara yadda za a yi. An gane ko? La'armiyanna biha ala aktafikum, suka ce abinda Abu Hurairah yake nufi da wannan, zan ci gaba da nanata wannan sunna a tsakaninku har sai kun fahimce ta. waɗansu kuma suka ce Abu Hurairah yana nufin, to tunda na karanta wannan hadisi kun ce idan bukata ta kama in sanya katako jikin makwabci na yazo yace zai hana, to akan kafata su rinto da katako in tida fidiki, wato dan yi nuna masa tsananin tabbatar wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne muttafaqun alaihi Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ أثى أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. أن قالوا أن كربوا حديثي لدى أبو حميد الساعدي الله شكار يدعى قريبه. أبو حميد الساعدي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yahillu limri'in an ya'khudha asa akhihi bi ghairi thib nafsi, baya halatta ga musulmi ya riki sandar abokinsa ko dan uwansa yayi amfani da shi bi ghairi thib nafsi minhu ba tare da dadin ransa ba. Wato wannan ana nuna tsanani da tsantsenin yadda zaka zanto ka kare haƙƙin musulmi dan uwanka daidai da sanda da yake kore dabba da ita ya aje daidai lokacin da baya amfani da ita ka dauka ka kore dabbar ka bai halatta ba har sai in ka san ransa ya amince da haka. To idan ya zanto sanda kadai yaya kuma abin da ya shafi dukiya, yaya abin da ya shafi mutunci, yaya abin da ya shafi sauran al'amuran rayuwa gaba daya. Kamar Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi a bayan wancan hadisi dan a mazhabar Shafi'iyya su suna ganin cewa ba wani dalili da kake da shi na kafa katako a jikin katangar makocinka har sai in ya yarda, me ya hujjar su wannan hadisi na karshe da makawa. To amma sai kawo wancan tunda shi ne hujjar kishiyoyinsu wazan sauran malaman da suka ce ya halatta. To sai malamai suke cewa da wancan hadisi da wannan hadisi ta ina suka haɗu, ta ina suka rabu? Nan dai manzon Allah ya ce baya halatta ga mutum ya riki sandar dan uwansa ya amfani da ita ba tare da mai sauransa ba. To a ce kenan tunda sandar ta ma bai halatta ka taba ba, to yaya kenan maganar ka je ka kafa sanda ko wata katako a cikin katangar gidansa ba tare da sanya sandarsa ba, shi kuma yaya matsayinsa zai zama? A zahiri wadannan hadisai sun cika da juna, ko ya zamu warware haduwar da suka yi da juna kenan? Ta hanyar sulhu ba su cika da juna ba? Saboda me? Da kyau, akwai malaman da suka faɗi haka, suka ce bi gairi tibi lafsun dinan dan za ka kafa katakon ba wai haka kawai za ka je ka huda masa katangar gida ba, za ka nemi izinin sa. Shi kuma matuƙar ka nemi izinin sa ya zama wajibi ya amince. Na fata kun fahimta. Wato tunda an san an baka dama ka nemi izininsa, shi yasa shi kuma aka ce idan an nema kare ne kare hana la yamna'u jarun jaro, yaushe ne haji zai faru ba in an nemi izini ba? Kai kuma nan gudan an haramta maka ka je ka fara kafa katan wato sandar taka ko katakon naka da jikin katanga ba tare da san ransa, ma'ana ba tare da neman yardarsa ba, shi kuma in ka tambaya dole ya yarda. A batulu ba ke da sai a nan gudan in ya ki yarda ne sai alkali ya karanto duka biyu, amma ka ka'ida in ya yarda me shi kenan, in ya san wannan hadisin kaga zai yarda, amma in ke da aka je wajen malami ya fatawa ko aka je wurin alkali ya hukunci kaga sai alkali ya yi hukunci kenan. Ito wato hadisan karkashinsu ne za a fahimci sulhu ɗin kenan, yawwa karkashinsu za a fahimci sulhu, ko alkali zai iya amfani da su wajen mai sulhu, ko mai fatawa zai iya amfani da su wajen abin da ya shafi sulhu. Wato kenan wannan na nufin kenan zaman tare da ake zama ne na taimakekeniya da juna, makwabci na da girman haƙƙi a kanka, ba za ka cuce shi ba, bai kamata kuma shi ma ya cuce ka ba. Musulunci dai yana ganin ɓangarorin guda biyu, wanda za a cuta da wanda yake son ya cuta, kowa za a kare masa haƙƙinsa, kai wanda za ka yi cuta ba za ka yi cuta ba, amma kuma haƙƙinka na nan, kai kuma wancan kar a cuce ka, amma kuma ɗan uwanka na da haƙƙi a kanka, lallai ka bashi haƙƙinsa. An gane ku? To wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa Ibn Hibban ya rawaito wal Hakim da Imam al Hakim An-Naisaburi fi sahihaihi ma kowanne cikin sahihin littafin sa shi Ibn Hibban cikin sahihin littafin sa haka Hakim din ma yayi lamba daga kasa yace wa kharaja al Baihaqi wa hassanahu min hadith as-Sa'ib ibn Yazid haka Imam al Baihaqi ya rawaito shi yace hadisi ne hasan yana daga cikin hadisin Sa'ib ibn Yazid thumma qala wa hadith Abi Humayd asahhu ma fil bab sannan yace hadisin Abu Humayd shi da mafi ingancin abin da ke cikin wannan babi wani babi yake nufi yana nufin babin abin da ya shafi haƙƙin jama'a na cewa baya halatta ka taƙin dan uwanka sai da yardarsa wa alaikum salam zance mafi inganci na tahrim ne la yamna'u jarun jaruhu bima la yajuzu lahu an yamna'a hujja haramci ne bai halatta ba ga makwabci sai zai hana makwabcinsa in ya hana shi sai ba za ka huda mun ka dangar gidana ba ya aikata haramun ke sa'ilin nan shi makwabcin in bukata ta sa tilas sai ya huda ka sandar nan cikin abin da zai yi yana da dama ya je wurin alkali alkali kuma ya kira su musu su kamar zai sanya daki a jiki ai ba katako ɗaya aka ce ba da aka kawo kasha ba ai ba katako ɗaya ba akwai hadisin da ya zo da jam'i yake kushur katako ne ka gabata da adadi kenan ma'ana kana maganar kai kayi katangar gidanka makwabcinka da ya zo shi kuma zai gina plotin sa a maimakon ya sabuwar katanga sai ya jingina kakunan sa jikin katangarka ya halatta abin da kawai zai yi nemi izini wurinka kai kuma ba za ka hana shi wannan idan gwamnati ko hukumar da ta shafi kasa filaye lana an sabe suka zo suka raba kulotai sai kasance kin ce tsakanin gidan wani da gidan wani lallai a sami taku kaza kaga wannan an kawo wata ka'ida da sharta da duk jama'a sun yadda da su ko wakilan jama'a su ne hukumomi sun yadda da su shikenan sai a tafi akan wannan tsarin idan wani yana ganin wannan ka'idar ba ta yi masa ba me ya kamata sai sake bai ta wajen gwamnati ya samu sauran jama'a masu ra'ayi irin nashi ita kuma gwamnati ta sake duba abin ta sake tsara wani sharadan da ba amma da haka ba da musulmi na lafi zai tafi illa shi dan shi ma ya zama harama halalan kenan wallahi hadisin annabi dai a sarri yake ka baka isa ka hana makocinka bai ce zai jingina wani abu cikin katangar gidanka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a sarri yake yi masa tawili yana da wahala kwarai da shi ai akwai hadisin da yake cewa kai ko makwacin ba za ka yi dogon gini ba dan karka kare masa iska sai ka yi sai ka nemi izinin sa duk suna nan waɗannan hadisan wa alaikum salam da duk wannan bai halatta ba sai sun nemi izinin masu gidajen wanda zai zo ya yi gidan sama a unguwar da take galibi talakawa ne duk da jijirin gida gare su in yawo yana leƙen gidajen su bai halatta ba sai ya nemi izinin su sai ya nemi izinin su na'am cewa me eh abinda manzon Allah ke nuna wa duniya ba wai ka zo bane dan ka zauna ka wace ya gida ne da za ka ke zauna a ciki temporarily dan kankanin lokaci da zai kare ka tafi saboda haka kai gida kai dakunan da ka san bukatun gidanka zai cika su abinda hadisin ke nuna wa rashin bayar da kofa ta hanyar yin dakunan da sun fi karfin bukatun gida shi yasa manzon Allah ya ce shimfidar ka shimfidar iyalinka sai shimfidar da za a bari safaya idan ba ko ya zo yace duk abin da ya karu akan wannan ko ba ya da amfani a wani hadisin ma aka nuna dukkan gidan da yake da dakuna empty da ba kowa aljanu za su daga kwana ciki duk wanda yake da rarar dakuna bai cika su da mata ba bai cika su da 'ya'ya ba aljinnu zan daga kwana ce eh hadisi ne ai ko na kan sai kana yin hankali in ba ka aljinnu zai daga shiga shi sa manzo Allah ke cewa duk wanda ya zo kwanciya cikin to idan ya cire tufafinsa da cikin tufafin sai ya haka ya karkade shi fitar gadansa yace in ma aljinnu sun bi kai wannan karkadewa da kai ka gama da dukkan wani abin da suka jefar maka akan shin fada eh abaibai zaka karkade gadan da shi ko mun tsaftar gidanka haka zaka yi dan wannan ba kula ce kanki karkadewa ba menene aljinnu kake kula haka manzo Allah nuna mana a sunna manzo Allah ba fadin abu sai ta haka ba dai ka lokacin ba ko lokacin kashin fada sai kai haka wallahi kace idan ka baka shi me kake nufi mun fahimta manzan Allah ke cewa idan ɗaya daga cikin ku yazo kwanciya akan shimfidarsa ya cire dakhilata izarihi dakhilata izar shine cikin tufafin ka wanda yake taba jikin ka bai baitansa kenan da shine zai karkade shimfidarsa yace la anna la yadri ma khallafahu bada bai san ba waye halifance shi kan shimfidar bayan bayan nan dan abin da ku babul hawalati wadh-dhamani babul hawalati wadh-dhamani akan ce al-hawala bi fathi al-ha akan ce al-hiwala bi kasri al-ha dukkanin sa ya halatta ko kace ha ko kace hi duk kalmar da a larabce ake iya mata fataha ko kasra to al-fathu muqaddamun al-kasri al-kasrati li'anna al-fataha akhaff wa ashal min al-kasrati wal kasratu أثقل من الفتح لذلك يقدم الأسهل على الأثقل دي كلمة دعائية متفتحة هو كسرة تبقى قائدة أنفسهم أي فتحة دي أنجانكو توابين دا اكي نفيد الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة تاشم باشي دقا واني زوا واني تنجور باشي دقا كم واني يقوما كم واني يا الأمر يتي ni ne nike binka naira 10,000 bisa ga cewa zaka biya ni nan da watan Rabi'ul Awwal kai kuma kana bin wani mutum 10,000 an gane ku to kai kila garin nan aiki ya kawo ka ko kana zaune a nan gurin sai aka yi maka transfer zuwa wani wuri yanzu gashi ina binka 10,000 baka biya ni ba kai ma kana bin me kana bin wani 10,000 kuma yanzu kai ba zaka iya biya ni ba kuma kai yanzu wancan ma ba zai iya biyan ka ba sai ai me sai ka zo ka same ni ka ce wane bashin nan da ke kai na juyar da shi wane ne zai biya ka dan nima ina binsa adadin wannan kuɗin wannan shi ne mai hiwala ko hawala ya halatta a musulunci hiwala ke kaga wannan ai lalle akwai sauƙaƙawa cikin al'amari dan in ba haka ba kana bin mutum kuɗi ma'aikaci ne kai lokaci guda aka masa rantsuwa zai koma wani gari baya da kuɗin da zai biya ka ya za a yi amma yana bin wani bashi sai a yi canji shi kenan abin da za a yi sai kirawo wancan ya yadda ɗaya lalle wannan na bina wannan kuɗin irin yadda kake bin sai yana bina to sai shi wannan ya ce to kuɗin da nake bin ka ɗin nan yanzu wani ne ke bin ka shi za ka biya wa shi kenan sai a haka ya halatta to wannan ita ce hiwala ko hawala an fahimta ku kai mutumin da kai transfer ɗin wannan bashin da bikanka zuwa kan wani ya zama wannan shi ne al-muhim shi wanda aka yi transfer ɗin bashinsa ya zama shine al-muhal shi wancan kuma wanda bashin ke kansa wanda shine zai biya zama al-muhalu alai adadin kuɗin kuma shine al-muhalu bihi da haka akwai muhil da muhal da muhalun bihi da muhalun alai al-muhil shine wanda ake bin bashin ko wanda shi kuma yana bin wani yanzu zai yi transfer ɗin bashin zuwa wa kan wancan wanda yake bi al-muhal kuma wannan ɗin wanda yake bin kuɗin wancan kuma shine al-muhalu alai adadin kuɗin kuma muhalun bihi kenan muhilun muhalun muhalun alaihi muhalun bi haka kuka hawo suke fudu wato bangarori guda nawa kenan mu'amalar da kunsa bangarori hudu bangaren wanda ake bi bashin na farko da mai binsa da kuma wancan wanda ake bi na biyu wanda karshe bashin zai koma kansa da kuma adadin kudi kenan wannan shine alhiwala wa daman da kuma daman daman shine kamar me wato ta iya yiwa ba bashi yake binsa ba kai ne kake bin wani bashi naira 10,000 sai yazo zai bar gari ko yazo zai tafiya ko ma yazo yana gari daga karshe sai wani ya ji labarin kana binsa sai ya tausaya masa ce kana ashe kana bin wani kuɗi sai ce to wannan bashin naji na gani zan biya masa ya dawo kaina. Ina fata an fahimta, kaga wannan ba hiwala bane ba, tunda ba shi ma asalin bashin sai ki bi, wannan daman ne kenan, naji na gani na dauki nauyi zan biya kenan. Domin addaman kenan shine alkafala, shine dhammu zimmatin ila zimma, ka dauko nauyin da ke wani zuwa kanka daga zimmar sa ya dawo zimmar ka, wannan shine daman kenan. To abinda wannan babi zai karantar da mu kenan hadisan da suke cikin wannan babi abin da zai suke. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الغني ظلم وإذا أتبئ أهدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أهيل فليحتل وانا حديثي أنكر قولك أبو هريرة الله قال يرجع أقريك يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي مثل الغني ظلم taurin bashi na mawadaci zalunci. Mutum ana bin shi bashi yana da halin da zai biya, tare da aka ya hana, wannan hanawar akan lokaci menene? Zalunci. Wannan shine ake kira al-matl. Daidai da hadisin jiya, layyul wajibi zulmun, yako matlul ghani zulmun. Layyu a ce shine matl anan gurin, al-wajibi a ce shine al-ghani anan gurin. Wato kusan hadisan ma'anarsa ɗaya da gurbin ne suka sha bamban. To waɗansu sukan ce wato ba wai wanda ake bi bashi kadai ba, dukkan wani ma'abucin haƙƙi da yake da haƙƙi a kanka ko da ba bashi ba ne, hana shi haƙƙinsa a kan kari lokacin da ya dace ɗin nan ya zama zalunci. Kamar matar ka dole ka ciyar da ita, ka tufatar da ita gwargwadon hali bil ma'ruf kamar yadda Allah ce, ɗanka dole ka ciyar da shi, ka shayar da shi, ka ilmantar da shi bil ma'ruf gwargwadon hali, kana da halin da za ka ciyar da ita sai kai mata kauro, to wannan ya zama mai kenan zalunci. Kana da halin tufafi sai ka ki kai mata kauro, kamar da abin ya zama ka'ida sai da duk shekara ka dinka mata a tambar sallah. Har halin kana da halin da a shekara in ma za ka yi mata yadi biyar, in ma za ka yi mata dinki sau biyar ko sau shida, kana da halin haka sai ka ki, shi ma duk zai iya shiga cikin azumi kenan. Abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi ko na matanka ko na ƴaƴanka, abin da ya shafi ilimin ƴaƴanka, kana da daman da za a kai su makaranta, ka biya musu kuɗin karatu su sami ilimi ingantacce na addini da na rayuwa, sai kake ƙorafin biyan kuɗin makaranta har a koro su, har halin kai kana da halin biya, ya zo me zalunci. Matlul ghani zulmun, duk wanda ya shiga wannan babu ba baki ne kadai ba. An gane ku? Sai manzo Allah ce wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyutba, wanda duk aka juyar da bashinsa ila mali'in zuwa ga mawadacin da zai iya biyansa, falyutba, to lalle zai bi. An gane ku? Ma'ana idan mutum kana binsa bashi sai ya juyar da bashinka zuwa kan wane, yace ai ina bin wane a madadin ni ka karba wajena, je ka wurinsa ka karba, kila ni yanzu bani da halin biya amma shi yana da halin da zai biya ni, ka je wurinsa ka karba, ya biya ka je wurinsa ka karba. To manzo Allah ce in an tura ka dole ka je, kar ka ce a ni ba ruwa na in je ka san rigima ni kai na sani, je ka karbo ka bani. Manzo Allah ce in dai an tura ka je ka, sai in ka je wancan ya inkarin bakin sannan ka dawo. An fahimta ku? Amma abinda zai fi sauki shine sai ku tafi gaba daya, sai ku je yi bayani wani kasan ina bin ka bashi naira 10,000 a kaza kaza, to wannan na bi na kuma ya zo in bashi yanzu ni ba da halin biya, kai ko na san kana da halin da zaka biya ni, da haka yanzu a madadin ka bani baki. To daga lokacin da in yi da akwai haƙƙin kai kuma wannan ya zama ciki ciki bashi. An gane ku? Kaga duk wannan yana daga cikin tsare tsare na rayuwa a cikin addinin musulunci, wanda take mai banka ya matuƙa ƙwarai da gaske. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, wa fi riwayati li Ahmad, a wata riwaya ta Imam Ahmad, wa man uhila falyahtal, dukkan wanda aka juyar da bashin sa zuwa kan wani falyahtal, lalle ya juyu ya je wannan wani din da ya karbi bashin sa. Wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu qala tuwfiya rajulun minna faghassalnahu wa hannathnahu wa kaffannahu ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا نصلي عليه فخطى خطا ثم قال أعليه دين؟ فقلنا ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم فصلى عليه. رواه ابو داود رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. wani hadisi an karɓo daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare yarda a gare shi, kala Jabir dan Abdullahi yace tuwfi rajulun minna, wani mutum cikin mu ya rasu, cikin mu mutuwa kenan yake nufi, yana da tuntun sahaba, fa ghassalnahu sai muka yi masa wanka, wa hannatnahu muka sa masa turare, wa kaffannahu muka yi masa likafani. Ina mai tambayar je game da bindewa baya nan to sai ka zabin nan kenan, gila yanzu cikin nan karatun ka zai faghassalnahu sai muka yi masa wanka, wa hannatnahu muka sa masa turare, wa kaffannahu ko muka sanya masa likafani. An gane ku? Wajen abin da ya shafi wanka, wanda ya fi dacewa ya yi wa mamaci wanka lokacin da ya mutu shine dangi mafi kusanci. Mace na iya wanke mijinta, miji na iya wanke matarsa. An gane ku? Uwa na iya wanke ƴarsa ko ɗanta, uba na iya wanke ɗanta ko ƴarsa, wa na iya wanke kani, kani na iya wanke wa. Wato dangi makusanta su aka fi son su yi wanka, su yi wa mutum wanka. Sai fa in an rasa to fal aqrabu fal aqrabu fal aqrabu. Saboda me? Wajen yi masa wanka, dan adam bai yi wa akwai waɗansu illoli a jikinsa wanda tufafi ke rufewa ba sani ba, ko wani tabo, ko wata cuta, ko wata halitta wanda abu ne asiri. Kaga ranar wanka dole wannan abin ya bayyana. Idan wani na waje ne ya zo masa wanka ya ga wannan illar, wata rana dangin wannan mutum suka bata masa ne zai iya goranta musu ya faɗi illar wannan mamacin, ko ba haka ba? Amma idan dangi ne na kusa ba mutum zai fallasa babansa, ko ya fallasa babansa ko kaninsa? Da shi sa aka fi so dangi, sai in an rasa ne sannan za a nemo wani. To kuma wanka din nan idan an zo mutum ɗaya na iya yi, kuma mutum biyu uku na iya yi, ma'ana mutum ɗaya na yi sauran su zanto mataimaka wajen bashi. An gane ku? Ana wanke mutum ne mara, ko a wanke shi so uku, ko a wanke shi so biyar, ko a wanke shi so bakwai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna lokacin da ake wanke wata, yake cewa wanke shi so uku ko so biyar ko so bakwai in kun ga hakan yayi. Yace a wanke na bakwai din babu laifi ku sanya, wato ainihin gatarin da suna sidir, wato magarya kenan, dan da ita ake amfani da wajen gusar da dutti, kamar yanzu ne kace a sa sabulu, babu laifi ku sa sabulu a wanki na bakwai. An gane ku? Na ƙarshe kenan za a sanya sabulu kenan, bayan an riga an gama kuma sai a zo a sanya wa mutum turare a jikinsa, bayan an riga an gama sa turare kuma sai a sanya wa mutum likafani. Likafanin da za a sanya wa mutum zance mafi inganci tufafi guda uku ne, dan da tufafi guda uku aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama likafani, kuma tufafi nan guda uku duk ciki babu riga, dukkansu zannuwa ne. Illa iyaka zani na farko karami, na biyu tsakatsakiya wanda ya tsara wannan, na uku mafi girma. To idan an zo wanda za a fara kimfadawa a ƙasan mafi girman, sannan tsakatsakiyan, sannan karamin ya zanto a saman su, an kimfada su haka, sai a ɗauko mutum sai a tsorake, sai a fara nannaɗe shi da wanne karamin, sai kuma a nannaɗe wannan karamin kuma da mai tsakatsakiyan, sai kuma a nannaɗe shi da wanne kuma da babban. Wannan shine likafani na sunna. Wannan riga da ake a huda ta a zo a yi rawani a yi mai dada duk bid'a ne, duk bai tabbata ba cikin hadisi. Dukkan su ma anzalallahu biha, ku yi hakuri dan abin ya danyi zafi zafi, dukkan su dai ma anzalallahu biha min sulta. An gane ko? Duk hadisai da'ifai ne suka zo da su. Abin da yake tabbatacce shine manzon Allah an yi masa likafani fi salasati aswabin suhuliyya, fi salasati aswabin suhuliyya. Amma hadisin cewa ai likafani har guda bakwai da rawani da wace ce da kwarjala da waye da waye, hadisin Aisha ne hadisi na da'ifi, ba a gina hukunci kansa. To wannan shine ka'idar tufafin mamaci, ko mace ne ko namiji haka za a yi. Da muka ce karami karka ɗauka karamin da ba zai rufe shi ba, dole kowanne zai rufe shi, ko da karamin shi kadai zai rufe jikinsa gaba daya. An gane ko? Wanda yake tsakatsakiyan kuma ya dara wannan zai rufe har wancan, wanda yake na ƙarshen kuma ya dara wannan zai rufe su duka gaba daya, da shi za a rufe shi kenan, sai a ɗauka ajiya kai kuma. Idan duk ba a samu ba saboda talauci sai guda ɗaya aka samu ya halatta. Akwai sahabin da ɗayan ma da za a rufe shi ɗin ba a samu ba. Domin da aka rufe shi, idan an rufe kan sai kafafun su fito, in an rufe kafafun sai kan ya fito. Manzo Allah ya ce a rufe wajen kan, a kyale kafafun, aka je aka sace makabarta, aka wajen kafafun aka sace yawa, da haka aka rufe shi. Wa alaikum salam. Ai, na riga mun gama wannan, in ana da hali sai a sa.
Misali, yanzu ana sanya guda uku ne, amma karamin a sanya ba ne.
ha ga yadda aka yi wa annabi haka mutum ya kamata kun fahimci wannan da kyau wa kasannahu sannan muka masa likafani thumma ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai muka dauke shi muka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kunna muka sai da manzon Allah to salli alaihi zaka yi masa sallah ne ma'ana muna roƙonka ka zo kai masa sallah wannan ya nuna yayin da aka zo wajen wanka wanda suka fi cancanta su wanke mutum shine danginsa amma idan an zo wajen sallah waye fi cancanta yayi limancin sallar gawa shugaba amir da aka suka je wajen manzon Allah wanda ya fi cancanta a kowane gari yayi wa mutane sallah na gawa shine sarkin garin sai dai in yanzu muna zo na irin karazube su sarakunan ba su fahimta ka ba mu fahimta ka ba ko kuma ya kasance shugaban ya zama garin shugaban garin ya zanto ba musulmi ba misali amma matukar an za a yi aiki a addini haka ya kamata a yi amir shi ne zai yi ko ya turo wakilin sai zo yi da manzon Allah zo fa qata qutan sai ya taku adadin wani taku gaba zai wuce kenan mutane su bi shi ba a yi masa sallah sun makala sannan sai ya waiwayo ce a alaihi dainun shi akwai baki a kansa fa kulna sai muka ce dinarani adabinsa dinari biyu fan sarafa sai manzon Allah ya juye baya ya ce to ba zan yi masa sallah ba tunda ana bin sa ba shi fatahammalahuma abu qatada sai abu qatada ce manzon Allah zan biya a madadin sa wanda wannan shine me asaman shine asaman din shi wala mun ji ta can nan gurin kuma ga asaman zan biya a madadin sa fa damma zimmatahu ila zimmatihi kira fa atainahu sai muka je masa fa qala abu qatada sai abu qatada yace ad-dinarani alayya dinari biyu na dina gani suna kai na ya manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ke cewa haqqal gharimi ka yadda ka biya wato haƙƙin waɗanda ke bin bashi wa bari aminhum al-mayyit kuma daga nan gurin mamaci ya riga ya barranta daga wannan dinarin guda biyu ba za a tambaye shi ba qala na'am yace eh na dina gani ya manzon Allah bashin ya dawo kaina fa qalla alaihi sannan sai manzon Allah ya biya masa sallah wato kenan wannan ya nuna bashi ba abu ne mai sauki ba amma wannan hukunci da manzon Allah ya rinka yi wato a farkon musulunci a farkon musulunci duk wanda ake bi bashi dai mutum manzon Allah sai ya ce sallu ala sahibi amma daga ƙarshe ya rinka yin sallah ga waɗanda ake bi bashi kamar an shafe wannan hukunci kuma mu gane rashin yin sallar manzon Allah ga mutum ba shi ke nuna bai halatta a yi masa sallah ɗin tunda idan ya ki sai ce da sahabbai sallu ala sahibikum ku je ku wa dan uwanku
shi da zahiri idan mutum ya mutu sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum kamar mutumin da ya kashe kansa kaga sai manzo Allah ce sallu ala sahibikum to malamai suka yi kiyasi kan wannan cewa dukkan mutumin da yake ya aikata kaba'ira yana bayyana ta kamar mutum ne an san shi ya shahara da zina an san shi ya shahara da shan giya har ya zama shahararre kan wannan to idan ya mutu manyan gari bai kamata su zo wajen yi masa sallah da an je an faɗa masa sai na wani kama ya fara yi sallah ba ku je dai ku yi masa duk mutanen kirki sai su kauce sai a je a tattaro waɗansu abin da haka da sauransu ire-iren sa don ya zama gargaɗi da sauran mutane ba don shi ba shi ka aita su ta riga ta ƙare amma wani da ya ga haka sai ce cap idan a sai aikin yi ne idan yana irin wanda aikin sai ya tuba ya je wallahi da za a irin wannan ka'idar yanzu a aiki da wannan sunonin yanzu za a huta sosai da sosai dukkan wanda aka san azzalimi ne wanda aka san mara kirki ne ya shahara da fasikanci dattijantakarsa ba ta hana shi barna ba shekarunsa ba su hana shi barna ba da ya mutu ko mun girmansa ko mun kuɗinsa a ga cewa limaman gari sun ki zuwa wajen sallah a ji a aika musu cewa wani ya mutu su ce ai ba za mu zo ba wani kan ai bai kyauta ba ba shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza ba mu ba za mu je wajen yi musu sallah ba gobe haka jiba haka wallahi mutane za su ji tsoron bayyana fasikanci malamai suna da wannan matsayin da Allah ya ba su kuma ba su riko da shi bane ba amma sai ya zanto da an ce wani ya wuce yin attajiri ne malamai suna kara kai ana sauri ai masa aje da gaggawa dan a ce wani ya masa sallah ko wani ya masa wanka da sauran wadan sallah amma da maka ai wannan an ci mutuncin malan take nan dan a ba mutane sadaka to an ci mutuncin malan take nan ba abin da ke tsarewa malanta martabar ta illa mutun ya tsaya kan qala Allahu qala rasulullahi a zo da rawar jiki wane ya mutu ku ce to Allah ji kan musulmi wane ba shi ne yake kaza yake kaza bai yake kaza Allah ji kan musulmi ni kan ba zan samu zuwa ba ina da abin da yafi zuwa sallar sannan amfani jama'a aji tip imam na gari bai je yi wa wani sallah ba, wani nan kuke daga shi hakimi ne ko wani dagaci ne ko wani mashahurin dan siyasa ne ko wani tsohon minista ne ko wani janar ne na soja, shi ai ba za mu je masa sallah ba, a lokacin sa bai ce mutuncin su musulunci yayi kaza kaza, ba za mu je ba, ba za mu je ba, wani bane wanda suke makiya shari'a musulunci ai ba za a yi masa sallah ba, wani a je a tara waɗansu mutane can gurin ire-iren su je su yi masa sallah, wani a ce ba shi bane wanda yake ta shine mai wakiltar mazaban karuwai, a je wannan karuwai su yi masa sallah ke, mu ba za mu yi masa sallah. Wallahi da zaran ganin haka duk marasa kunyan nan da za su fito radio ko jarida suna faɗa shari'ar musulunci bakar magana sai kaga an gama da su. Malamai suna da daman da za su yi wannan wallahi. Da an yi wa mutum ɗaya biyu uku shikenan magana ta kare. Sauran kowa zai shiga taitayensa. To amma idan ya kasance malamai za su zanto akwai kuɗi tattare da su, mutum za a kira shi a bashi kuɗi naira 10,000, naira 20,000, naira 20,000 kawai ta rufe masa ido yana karkarwa. Ai mutum ya riga ya zama abin nan bai ma san kimar da Allah ya bashi ba kenan. Kai malami da Allah bai wa ilimin Qur'ani da hadisi so ake karin gajin ka fi dukkan wani wanda yake ba irin wannan matsayin gare shi ba naka. Ya zanto sarki, ya zanto gwamna, ya zanto shugaban kasa duk banza ne. Dukkan wani gwamna za a iya cire shi ya zama ba gwamna ba. Tsohon gwamna nawa ne a nan garin? Duk wani commissioner za a iya cire shi ya zama ba commissioner ba. Tsohon commissioner nawa ne? Ballantana chairman na local government, ballantana councillor. Ai ba za su kirkugo wannan. Dukkan wani shugaban kasa yau kai waye sai cire ka daga malanta, a ce daga yau mun kwace malantar, babu wanda ya sa. Qur'ani da karki yana nan, hadisan manzon Allah da ka haddace suna nan, kayanka ba sa bukatar mai gadi, nasu ne suke bukatar masu gadi. Kayanka ba ka bukatar wani tallafa mai in dauka, wani tallafa mai in dauka, nasu ne ke bukatar wani tallafa mai in dauka, wani zan kawo ka boye mun, kai naka yana nan tattare da kai. Ai malanta ba karamin daraja gare ta ba ta ilimin addinin musulunci, matakar mutum zai kiyaye dokar Allah da tsoron Allah, kuma sai Allah ya sa maka farjini da wannan Malam Abubakar domin Allah ya ji kansa da gafara. Ya buga misali babba a kasar nan kowa ya gani lokacin shugaban kasa shi a gari ya ga ya tofa baroma dan take da shugaban Abubakar domin ya ce bari ya hannu da kai ba ka cin mutuncin musulunci, ba kai bane ka je ka ga ya tofa baroma sai da banyan hannu da kai ka je banyan hannu da kai, magana gaskiya da gaskiya kenan. Saboda haka kada malami ya rena kansa ya wulakanta kansa, wai dauka shi ci baya ne a gari, babban abin da ke damun malamu su dauka wai ci baya ne a gari. Kana ganin wai gwamna ya fika matsayi, shugaban kasa fika matsayi, wai gwamna wai shugaban kasa, me zai baka? Bai zai yanke ma talauci ba, bai zai hana ka ci, bai zai hana ka sha ba, shi za a cire kai ba za a cire ba, shi za a yi wa ritaya kai ba za a yi maka ritaya ba, ina za a hada ka da shi? To amma kawai sai mutum ya zama wani mai gida ya zama kaza ya zama kaza, sumi 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 sumi, da an je wajen gwamna ko an je wajen dan majalisa ko an je wajen wani commissioner, to ai addu'a salati ga wanda annabi Allah kare mana ku, Allah ya muku kaza, Allah muku kaza, Allah muku kaza, Allah kare maka su, ba zai kare su wallahi, ba yadda za a yi kare su in dai bisu bisu ba sai Allah biya, ba zai kare su ba. Allah ganar da mu. Dan haka dai yana daga cikin hanya ta horo, idan mutum yana wani abin da bai dace ba lokacin da ya mutu, mutane na gari ba za su je wajen yi masa sallah ba, dan ya zanto gargadi ga wannan sa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Sahahu Ibn Hibban, bayan an riga an je kai mutum makabarta an yi masa sallah sai a tashi a tafi, ana gama sallah, ita sallan nan addu'a ce, ana yin sallah ba kawai sai a dauke shi a tafi makabarta, tsugunawa da ake a sake yin addu'a shi kuma wannan duk baya cikin sunna, me ake masa yanzu ba addu'a ba? Addu'a da yin ta cikin sallah da yin ta wajen sallah wanne fi muhimmanci? Yin ta cikin sallah. Da haka manzo Allah ce idza sallaytum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a, idan za ku yi wa mutum sallah ku keɓance shi da addu'a. Da haka idan aka wannan addu'a a nan gurin ta cikin sallah da an yi sallama shikenan, sai kuma a dauki sai a tafi makabarta. Makabarta din nan za a tafi ne a ƙasa, sai in rata ta yi rata babu lafiya hawa da hawa, amma dai matukar ta zaran ba tsanani ce ba a tafi a ƙasa, shi ne ya fi wa'azi, shi ne ya fi tunawa da lafiya. Kuma ya kasance gawar tana gaba ana bi, ya halatta tana gaba ana bi, ya halatta kuna gaba gawar na baya, amma tana gaba ta fi zama wa'azi da mutum. Idan an je makabarta sunna shi ne ba a shiga da takalmi, kowace ta kalma su yi. Yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. An gane ko yanzu mafi inganci ba a shiga da takalmi, sai fa in akwai abin da zai cutar da kafar ka kayoyi da menene to wannan wani abu ne daban, amma matukar ba abin da zai cutar da kai ka cire takalmi shi ne yafi. Haka hadisin manzo Allah ya nuna, da zaran an je an haƙa rami kabari iri biyu ne, akwai kabarin da ake kira ash-shaqqu, akwai kabarin da ake kira al-lahdu. Ash-shaqqu shine wanda muka fi a nan kasar, rami, babban rami wanda muke kiransa uwa, sai ai karamin a tsakiya wanda ake kiransa ya. To amma al-lahdu kuma shine za a yi babban rami. To idan za a yi karamin a cikin wannan babban ramin, sai a tona karamin a bangon gabas na cikin wannan ramin, ya kasance tonawa za a yi aikwarmi, kogo za a yi a ciki, ba a tsakiya za a gina shi ba. Da haka ake kiransa al-lahdu din, saboda ya dan karkace min lahada yalhadu, a larabci lahadan bi ma'ana mala yamilu mailan ko mailan. An gane ku? To manzon Allah yake cewa abinda aka fi so a yi shine al-lahdu, ba ash-shaqqu ba. Dan yana cewa al-lahdu lana wa ash-shaqqu lil yahud, yace kabarin, ginin kabarin da ake kira lahadu shine namu, amma shakku na yahudawa ne. Cikin hadisi na Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma wannan yanayin kasa, wani lokaci zaka samu akwai kasar da bata da karfi, akwai yashi da turbaya da yawa, ta yadda idan an yi lahadu ba za ta iya dauka ba, sai dai shakku. To a irin wannan yanayin an yi shakku shi yafi, babu laifi. Amma dai lahadu shi manzon Allah ya fi so. Idan riga an gama tona rami din nan, sai a kawo wannan bawan Allah wajen daukar shi a sa a rami, babban abin da aka fi so, wanda zai shigar da shi rami ya zanto mutumin da bai kusanci iyalinsa bane a daren jiya. Dan an taba kawo wata gawa za a sa a rami, manzon Allah ya shela, yace cikin kowa ne bai kusanci iyalinsa ba jiya? Duk jama'a suka yi furu. Wani bawan Allah ya ce gani, manzon Allah ya ce wuce kai fi dacewa ka saki cikin kabarinsa. Wani bawan Allah, wani dan wahala sunna a Kano, ya taba yin wannan a makabarta, aka kawo rudani, aka yi rigima sosai da sosai, ana kawo gawar an gama rami, ya ce to cikin kowa bai kusanci iyalinsa ba? A ji wani shirme me wannan, aka tayar da rigima a makabarta, a ce kai ma ka yi gaggawa da yawa, ya kamata a karantar da su kafin na je makabarta su san da haka. Amma aka je makabarta ga bato na yi rigima da dabaru. Manzan Allah ya ce haka, ba mu san me rigimar mu ma. Wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tun manzan Allah ya ce ai abu ko sai ai, ko da an gano hikimar ko ba gane ba. Alaikum salam. Da ma mara mata kan wanda mai babu yawa ya daga hannu, shi da ba da kowa ba, ai zai daga hannu ne, kowa da ya daga hannu an gane shi. Daga nan gurin za a ɗauki mutum a sa a cikin kabari, ya kasance an kwantar da shi kan gefensa na dama, yana fuskantar kibla, shi kenan kuma a rufe shi. Idan an zo rufe shi wajen mayar da kasar cikin kabari, ta ko ina aka mayar ya halatta, ko ta gabas, ko ta yamma, ko ta kudu, ko ta arewa. Dan anan gurin ana warewa a ce ta can ake fara sawa, sannan wannan Allah bai ce wannan mun dan Allah bai ce, ta ko ina aka gada ma a turo. Idan aka tura kasar, aka turo kasar, tudun da kabari zai karye wuce dani daya. Wannan shine sunna wajen kabari, tudun sai zanto dani daya. Da zaran yayi sama da sani daya, duk abin da yayi sama da sani daya din nan ya zama bid'a kenan. Dan haka ba lalle bane ba kasar da aka turo a mayar da ita gaba daya. Ina fata an fahimta. Tunda an ce za a maida ita gaba daya, tilas zai fume, zai fada ne dai, zai kaga wani kamar kabari ya zama kamar dakali. To akwai waɗanda suke zuwa ma su sa suminti, duk wanda yana cikin bidiyoyi, akwai wanda bayan suminti ma block za su zo su zagaye kabarin, su kawo mare-mare na ƙasa shin su dora, duk wannan yana cikin bidiyoyi. Ma anzalallahu biha min sultan. Sai dai in an san kasar wurin ba ta da ƙarfi, iska na iya kwashe ta, saboda yashi ne, rairayi ne, babu laifi a samo wata ƙasa mai danko a sa a wajen ta yadda za ta kame dani ɗayan nan ya samu. Babu laifi kasar wajen in an cakuta ta da sumuncin, amma kar a ce za a shafe shi a yi ado loyi-loyi ɗin nan, saboda kabarin ya tsaya kar kasar ta zame kuma ba a samu dani ɗayan ba. An gane ko? Idan an yi wannan, sai a samo hoge wani dutse guda ɗaya, sai a sa a daidai kansa. Haka manzon Allah ya yi lokacin da aka binne wani, ya ɗauki dutse ya ce bari in sa shi a daidai nan don in gane kabarin ɗan uwana. To kai ma sai ka sa. Abdullahi dan Mas'ud da ya zo mutuwa, ya tara mutanen gidansa, yake cewa idan kun zo za ku yi min kabari, ku yi min lahadu, kar ku yi min shakku. Yace idan kun binne ni, kada ka satta wuce dani daya, ku samu hoge ku sa daidai kaina, ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Da ahlus sunna ke, ahlus sunna hayyinu, ahlus sunna mai yi tsarki. Allah yi ana son ai sunna bayan mutuwar ma dai a binne su kan sunna ke. Yace haka za ku yi mun. Yawa mutanen gidansa wasiya, irin wasiyar da ya kamata duk magidanci yawa mutanen gidansa. idan na mutu karku yi mun kuka dan bai halatta ba na kuka na dukan kirji wannan za a yi wa mutum azaba da shi cikin kabari. Karku yi irin zaman makoki da ake yi, karku yi kaza, karku yi kaza, karku yi kaza, karku duk wani abu na bid'o'i mutum ya hana mutane. In bayan ya mutu suka yi ba ya da laifi, amma matukar ya san al'adar gari ana yi bai hana su, bai mutu aka yi masa yana da laifi. Dan me yasa bai hana ba kafin ya mutu? Tun yana da dai mutum zai bayani. Idan an riga an mayar da kasan nan daidai ɗani ɗaya an sa wannan hogen, a wannan lokaci sai a yi masa addu'a. Addu'ar da za a yi masa a wannan lokaci ba a yin abin da ake kira addu'a'ul jama'i, addu'a ta taro. Liman ya ce wai ku karanta Fatiha, ku yi salatin annabi goma, ku yi kul huwallahu ga walidanmu, la darja kun da lili lafi, alam nasraha, bismillah 19, ya latifu 129. Duk ba a yin wannan, duk bid'o'i ne. Abinda manzon Allah ke yi bayan an binne mutum sai ya tsaya ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al, ku ruka wa dan uwanku gafara, ku roki Allah ya tabbatar da harshen sa, dan yanzu haka ana tambayar sa. Daga nan sai manzon Allah ya yi addu'a shi kadai, wancan ma ya addu'a shi kadai, kowa ya addu'a shi kadai, duk wanda ya gama ya yi tafiyar sa. Manzon Allah idan an binne mutum cikin kabari yakan tsaya wurin ya daga hannu yana yi masa addu'a yana roka masa gafara. Gwargwadon lokacin da za a iya kawo raƙumi a yanka a feɗe a raba nama, minti nawa kenan zai yi? Allah ya kallawa ɗaya da wa. To haka manzon Allah ke dadewa yana yi wa mutum addu'a idan ya je makabarta sallallahu alaihi wasallam. Ga wannan ita ce sunna. Babu laifi mutum ya yi wa'azi a makabarta ɗin, musamman daidai lokacin da ake haƙa rami ko bayan an rufe shi. Ka ribaci wannan lokaci idan kai malami ne mai wa'azi. Kar kai dogon wa'azi dan sai jama'a su gundura, sai kai dan saka tsakiya, jawo hadisi daya, jama'a wannan ita ce makomar da take jiran kowa, wani ba gaggawa yayi ba, kila za mu bi shi a baya, kila idan mun koma gida za a dawo da ni ko za a dawo da wani ko za a dawo da wani, da haka sai mu gyara ayyukan mu sai mu tuba. Makomar kowa kenan ya jawo hadisi wanda zai ratsa jikin mutane. Gajeren lokaci minti 10 sai ka faɗa wa mutane abinda zai yi amfani su, kila wani daga nan gurin in yana barna ya tuba. Ai wannan addu'ar kuma kowa ya tafi sa. To da zaran an yi wannan addu'a kuma shikenan kowa ya taho wasa ya tafi shikenan. Sunna ne a je a sami iyalin wanda abin ya shafa ko dangin sa a yi musu taziya. In ka yi musu daga nan makabarta kun hadu, to wani wani dai Allah ya ji kansa daga fara, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma. Ko wannan kalmar ko dukkan wata kalmar da take nuna ban hakuri da kuma addu'a ga mutum ka fada ta yi. An gane ku, shikenan kayi ta'ziya kenan. Daga lokacin lokaci da ta'ziya daga nan har shekara nawa, ba a mata lokaci, ba a iya mata iyaka. Akwai wanda suke ganin ta'ziya daga kwana uku ta kare, ko daga wata kaza ta kare, ko daga kwana 40 ta kare, wai daga bayan in kayi zai zama ka fama mutum ne bayan ya fara mantawa da mutuwar ka tana masa. Wannan duk ba suna bane, duk ba dalilai bane ba na shari'a. Daga nan har shekara 100 in dai ba ku hadu ba sai lokacin ya halatta kai masa ta'ziya, ka ba shi hakuri, sunna ne. Da zaran an yi wannan an riga an kare komai da ya shafi kuma abin da ya shafi mamaci kenan. Ina fatan malamin biya bashinka har da ƙari. Alhamdulillah. Ai mun riga mun yi bayani, tara ƙasa sama da ɗani ɗaya menene matsayinsa? Bid'a. Dukkan wanda yake so ma ya warku, in hadisai sun yi masa nisa, duk wani malami da zai maka jayayya ce idan yana tafsirin Qurtubi a gidansa ya ɗauko cikin suratul Kahfi. Tafsirin Qurtubi cikin suratul Kahfi wajen lanattakhidhanna alaihim masjida, fassara wannan ayar ya gama gana mai zafi da Imam al-Qurtubi ya gama da wannan, yace al'adan yahudu wannan sara ne ya ce za a yi gine-gine a makabarta, yace manzon Allah ya ce ɗani ɗaya, duk wanda ya kara kan ɗani ɗaya ya saba hadisin manzon Allah. Wannan marja'i na kusa kenan wanda mu mun yadda su wasu duk kowa ya danta tafsirin Qurtubi a nan kasar, saboda dan malikiya ne kaza kaza ne kaza kaza ne. Allah gane da ku. Wa ana bi hurairah ta yi hakuri, kuma ya dama babin jana'iza bane ba, amma dan mu biya bashin wancan. Wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ta bir rajuli mutawaffa alaihi ad-dayn fa yas'alu hal taraka li daynihi min qada, fa in hujjita annahu taraka wafa'an salla alaihi wa illa qala sallu ala sahibikum, fa lamma fataha Allahu alaihi futuha qala ana aula bil mu'minina min anfusihim فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajul mutawaffa alaihi ad-dayn, ana kawo masa mutun da ya mutu ga bashi a kansa. Fa yas'alu, sai manzon Allah ya tambaya, hal taraka lidainihi min qada'in, shin ya bar abin da zai biya bashin nan nasa? Fa in huddita annahu taraka wafa'an salla alaihi, in an ce eh lalle yana da dukiyar da ta isa a biya masa bashi, to sai manzon Allah ya masa sallah. Wa illa, in ko ba haka ba, kala, sai ka ji manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum, ku je ku yi wa abokinku sallah, ni ba zan yi masa ba. Haka manzon Allah ya rinka yi a farkon musulunci. Amma falamma fataha Allahu alaihi al-futuha, yayin da Allah yau manzon sa budi, ya samu cin nasara a wajen yaki, dukiya ta samu, walwala da rayuwa ta samu, aka bude Khaibar a shekara ta 7, lokacin nan ne wani sahabi ke cewa ba mu fara koshi ba mu musulmai sai lokacin da aka bude Khaibar. Ba mu fara koshi ba mutum ya ji a gidansa ya ci ya koshi sai lokacin da aka bude Khaibar. A sahabi sun yi hakuri da rayuwa. Ga wahalar da suka sha a Makka, suka je Madina shekara 7 kuma suna daukan wahala, dan sai shekara ta 7 ne aka bude ni Khaibar. Daga lokacin suka fara koshi, to lokacin da Allah ya wa manzon Allah bude, aka bude garuruka, musulunci ya yadu kuma ya yi karfi, sai ya zanto cewa a asusun musulunci akwai kudi, gwamnati na da kudi a je cikin asusunta. To daga lokacin nan, kala, sai manzon Allah ya rinka shelada cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim, ni ne nafi kaunatar mummunai sama da yadda suke kaunatar kawunansu. Faman tuwfiya wa alaihi daynun, dukkan wanda ya mutu ya kasance akwai bashi a kansa, fa alayya qada'uhu, yazo ni zan biya masa, azo ayi bayani ni zan biya masa. Haka gwamnati ya kamata yi, haka jami'an nazarin gwamnati ya kamata yi, duk wanda ya mutu da bashi akai ya kasa biya, sai gidan gwamnati su biya, ko jami'an nazarin gwamnati ya biya dan a huta. An gane ku? Wa bi riwayati lil Bukhari, a wata riwaya ta Bukhari, fa man mata wa lam yatruk wafa'an, wanda ya mutu bai bar abin da za a biya ba gidansa, bai bar dukiya ba, to yazo ni in biya masa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato duk wanda yana cikin gata da shari'ar musulunci take wa ƴaƴanta da kulawa da take da su. Wa an amr ibn Shu'aib ana bihi an jaddihi, dukkan wannan hadisi yana nuna mana wato abin da ke kira ad-daman, ya halatta ka dauki bashin wani kenan, ana bin wani bashi ka ce kaji ka gani bashin ya dawo kanka zaka biya masa. Kamar yadda Abu Qatada da yawa, wancan mutumin kaga shi Abu Qatada da ɗaya daga cikin da dukkan talakawan gari, kamar yadda nan kuma manzon Allah yayi shela ta gaba daya, wanda shi manzon Allah shugaba ne daga cikin shugabannin gari. A ce idan mutum ya mutu a unguwa, ana gansa bashi, iyalinsa ba su da abin da za su biya, bai bar abin da za a biya ba, babu laifi mutum biyu ko uku su haɗa kuɗi su ce mun yadda za mu biya masa, cikin abokanansa, cikin makwabtansa, cikin waɗanda suke sallar masallaci da duk wanda yana daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata mu raya shi. Dan wannan shi ne zai cece shi gobe kiyama, ya sauƙaƙe masa dan salamarwa, mu kuma idan mun yi haka abin ya tara mana lada. Kaga amfani goma da goma, shi an cece shi daga tambaya gobe kiyama, mu kuma mun yi abin da za mu tara wa kanmu lada a wajen Allah. Dukkan wani dan uwa da ake tare da shi Allah ya karɓa rayuwarsa, akwai bashi kansa ba da ikon da zai biya, ya kamata a ce ko committee masallaci ko local government ko gwamnatin jiha, kafin gwamnoni ko chairman na local government su fahimta, mu mun fara yin wannan a kwamitocinmu na masallaci na unguwanninmu. A grup ɗinmu da muke da shi na ƴan kasuwa, layi guda muke da shi ga munan, dan muna sana'a iri ɗaya, mun riga mun san mai ƙarfin cikinmu, mun san mara ƙarfi, mun san tsakatsakiya. Dukkan wanda ya shiga cikin wani hali da ransa ko ba rayuwarsa ba, a ga mun yi tarayya da shi cikin abin da yake ya shafe shi na bakin cikinsa ko na cikin farin cikinsa. Duk wannan yana cikin al'amr da al-ma'ruf da shari'ar musulunci ta zo don tabbatar da shi. Wa an amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an karbo daga amr ibn Shu'aib, shi kuma daga babansa, shi kuma daga kakansa, qala, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la kafalata fi haddin, la kafalata fi haddin, babu kafala daukan nauyin wani, fi haddin, cikin abin da yake haddi ne za a yi masa da lokaci a yi maka. Wani ya yi laifi za a yi masa bulala gari da lokaci a zo a yi min akali a yi masa, don huwa lima kasuru bil haddi a salatan. A rawahu al-Baihaqi, wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya rawaito bi isnadin dhayi da sanadi dhayifi. Malam ya lamba aka sai ce qala al-Baihaqi innahu munkar, yace wannan hadisi ne munkar. Wa fil babi atharun kulluha la taqalu an maqali, a cikin wannan babi na cewa wani baya daukan haddin wani, akwai asar da dama, amma dukkanin su ba sa wofinta daga maganganu na malamai cewa ana magana game da ingancin su. Lakin na hadith al-amr bi iqamati al-hudud tu'ayyidu ma'anahu, sai dai hadisai da suke nuna cewa lalle a tsayar da haddi kan wanda ya laifi, to suna karfafa ma'anar irin wannan hadisan da muka karanta muka ce dhaifai ne. لأنه لو جازت هذه الكفالة فغاب لزم تعطيل إقامة الحدود دومين دازات كفالة تهلتها إنزول إنتهى أمد دمو حد إنتزائي ووانا أيمن تقوم بدك بايا فغابا سيوان دي كفالة تنجس أيمن سيمنك نبيش بكرسا يبتا كان سيكي نمسقط الحدود هذه يبادي كي نبوا وغامي ويزقوا إذا أكا بحلتها ودول هون دي لفي سيزائي ووانا تيكي ولا نسمى ذاك تعالى ابن مكة بدان دي الله سبحانه وتعالى وان مكة يكشف لكم الله شيئا فيما لا والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ولا كذا صلى الله عليه وسلم قدام عزيز يقول
لي أن الله عندما تكي لأن الله تعالى ثم سيدان شخص مكتب لأن الله تعالى ثم يدعن تليني ثم تكي لأن الله تعالى ثم
wannan yake cewa a cikin karatun jiya an yi bayanin cewa idan mutum ya mutu yayi wasiya kafin a raba gado sai an bayar da abin da ya wasiya kai kafin a raba gadonsa to idan har abin da ya bari din bai wuce daya bisa ukun abin da ya bari ba to anan malam yaya za a yi ya zaka ce bai wuce daya bisa ukun abin da ya bari ba ai ba za a iya gane daya bisa uku ba sai akwai dukiya in babu ya zaka ka gane daya bisa uku duk abin da za a yi masa na hidima da biyan bashi duk a cikin dukiyar sa sai an gama wannan ba abin da ya rage sai gado to sai a duba akwai wasiya ya akwai wasiya to wannan abin da ya rage bayan biyan bashi to ɗaya bisa uku shi za a bayar sannan sauran ya zama na magata ke in kuma ku komai shikenan kaga shikenan ke shi ma mai wasiya bai da shikenan ko magata ma ba su da shikenan wa cikin karkashin wata aya ce sawi yayi maganar da yayi ni da jin ban yi wannan maganar cewa sawi yayi wata katubara ba a cikin karatu na dai anan ko nai ban yi wannan maganar ba sai dai ka ji ne a wani karatu na daban ba nan ba sawi cikin tafsirin sa akwai abubuwa da dama musamman inda dai katubara ta fitowa fili shine na cikin suratul kahf ne karkashin tafsirin fadin Allah ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit a nan da inda yake nuna cewa yin aiki da zahirin alkur'ani yana daga cikin asalan kafirci kaga wannan magana ce mai muni kwarai da gaske ina ganin qur'ani yana da zahiri yana da batini ba aiki da zahiri sai ya aiki da batini wata kaida ce ta yan batiniya wadansu mazhabi ne a cikin shi'a amma da karshe yazo ya game ya shiga a cikin wadansu tarikon sufai Allah ya tsare mu wannan kuma yake cewa kamar yadda aka yi bayani jiya bisa cewa malaman makaranta da sauran ma'aikata su rinka halartar aiki a kan lokaci to haka su ma ɗalibai kamar ɗalibai da suke jami'o'i su ma wannan wajibci na halarta a kan lokaci na kansu wanda yake neman ilimi ai shine limbabi auna ai shi yana ganin ba sai an ce masa ya je ba kawai abin da yake kansa shine shi idan bai je ba ya hasaran iliminsa ne tunda shi ba wani amana da ke kansa na cewa idan ya je ga abin da za a biya shi na ya halarci karatu ko inda ya halarta ba sai dai kawai shi ya cuci kansa ne kuma ya cuci jama'ar da yake wakilta a cikinsu daga karamar hukumar da yake ko daga jihar da yake da haka bai kamata shi ɗalibi ya sakaci da karatu ba sannan kuma a cikin maganar sa yake cewa akan sa lecture wani lokaci a jami'o'i ko wata manyan high institute kaga mutum yana da lecture tun daga karfe 3 na rana har zuwa karfe 6 to yaya zai da maganar sallar asar kansa a nan gurin kamar yadda na faɗa a Kano da Maiduguri cewa akwai sakaci da muke yi a cikin jami'o'inmu na arewacin ƙasar nan da muke garin jami'an musulmi da suke a garurukan musulmi yana daga dokar da aka yarda da ita wajen kafa jami'o'i kowace jami'a dole ta kare al'adun garin da aka kafa ta da kuma addinin garin da aka kafa ta yanzu jami'a a Bauchi ko a Kano ko a Maiduguri ko a Sokoto a ce ma an sanya wa ɗalibai lecture a daidai wani lokacin da ya ci karo da lokacin sallah kuma ba za a fito a yi sallah ba ya abun kunya ne ko a sa musu jarabawa a daidai lokacin da ya ci karo da lokacin sallah duk wannan abun kunya ne don haka a nan gurin kira za mu yi da babban murya ga dukkan shugabannin jami'o'in da suke waɗannan garuruka da na ambata ba wai vice chancellor shi kaɗai ba da dukkan mataimakansa wajen ya kamata su kula da lokuta na sanya timetable na karatun ɗalibai ko jarabawa su kada ya ci karo da lokacin sallah in har ya ci karo da lokacin sallah to lallai a bayar da wani break da kada ya kasa minti 30 ɗalibai su fito su yi sallah su je a ci gaba da lecture ko a ci gaba da jarabawa amma kuskure ne da abun kunya a yi wannan me ya amfanin a zo a yi ta lecture don a ci jarabawa ko a rubuta jarabawa amma ko ba a yi sallah ba nan a samu duniya a mutu kuma a je a shiga wuta da haka ya zama wajibi ga shugabannin jami'o'in mu su yi wannan kuma a irin wannan yanayi su kansu dalibai tunda akwai kungiyar dalibai musulmi ya kamata ta hanyar irin wannan kungiyoyin a rinka rubuta takarda ta musamman zuwa ga su shugabanni na university din cewa to fa lokacin da ya kamata a rinka samu na kansa cikar da lokacin sallah tunda mu musulmi ne ta hanyar wannan dole a nemo haƙƙin amma idan aka kyale kowa shi da kansa kila ka fita za ka yi sallah wani malami ya ci mutuncin ka musamman ko din shi ba musulmi ba ne ko musulmi ne amma irin yan ba ruwan mu din nan sa ko musulmi dan ba ruwan mu shi kawai dan boko ne zalla boko a gida sai ci mutuncin ka idan ka fita kace za ka yi sallah to dole a irin wannan lokaci a samu harshe ɗaya na ɗalibai musulmai da za ku nemi haƙƙin ku ba ta hanyar zanga-zanga ko zubar da jini ba ta hanyar rubutu rubuta takarda ku ba wanda za ku gani ku fara da shi shugaban department ɗinku ko din na fakulti ɗinku har zuwa kai wajen vice chancellor dole a kare wa cewa ku musulmi ne kuma a constitution da kasan ya da ba mutum damar yanci yin addininsa sanya lacca da karfe 3 zuwa 6 ba tare da an ba da lokaci a fitowa ila asuba wannan tauye take addini dole ya kasance muna wannan abin da yake faruwa shine mu kanmu muna da rauni da aka sa abin sai mu bi shi haka ba tare da mun tuntuba ba ko mu tashi tuntuba mu bi ba ta hanyar da ta dace ba Allah gane da da haka dai shawar kira da muke ga shugabannin kayan musulmi da lura da wannan ko shugaban da fatimin ko wannan da fakulti ya rinka lura da irin wannan sannan su kuma dalibai ga hanyoyin da za su bi ta hanyar rubutu ta hanyar yin abin da sunan kungiyar dalibai da sunan haɗin kansu cewa suna neman hakkin su dole a tabbatar musu da su bi izin ita ta hanyar haka sai ga an musulantar da tsarin ilimin da fata.
Salamu
alaikum. Wa alaikum salam. Eh kan Allah dai je makabarta in ba shin ki gina kabari ba tsukuna wa yake. Idan za a yi addu'a ne sai a kashi sai. Wannan yana da asali cikin hadisi. Alaikum salam. Wala duk bai kamata ba. Duk bai kamata ba. Ya kamata a bar motoci da mashina duk a waje idan ya so a ajiye ƙarshe shi gadi in ma ana jin tsoron sashewa a shiga a ƙasa. Ibada ba ka je yi tun lahira ba ana maganar lahira na maganar mota. Ya kamata duk mutane suke yi wannan. Dukkan sunnoni raya su shine raya rayuwar al'ummar musulmi da wata. Dan ba abin da ya dabe bai musulmi ya hana su ci gaba sai bid'a. Dan bid'ar ita ta mayar da addini ya zama kamar wani bagidalin addini ko addinin gidadawa ko akwai kauyanci a cikinsa. Dan bid'a akwai gidadanci da yawa cikin harkar bid'a. Shi yasa kasancewar dubban musulmai suna yin sa ba daidai ba a bid'ance wanda bai fahimci musuluncin ba sai ya ɗauki hoton musuluncin ta hanyar ayyukan waɗannan mutanen. Kaga a nan gurin an bayar da mummunan koyarwa ke da musulunci. Ya sau da za ka ji mutum ya zo musulunta sai ya ce shi yadda yana so musulunta amma abin da ya sa ya ji kiri don bayar da rabon da zai yanka. Saboda ne ya je ya samu wani malami ko limamin kauye ya ce in zai musulunta sai an yanka masa rabon su. Ka ga wannan ba da asiri cikin addini. An fahimta ko? To ka ga wannan irin malaman bara gurbi suna nan da yawa. Akwai kuma waɗanda waɗansu za su musulunta ma ba su musulunta. Mun je wani kauye muka samu waɗansu limamin kauye ka su suka hana ma gudanarsu musulunta tun da yawa. Tunda duk shekara ba gudana suna ba su zakka idan sun yi ta noma. Kaga su kuma an musulunta din da ma sadaka suke so. To yanzu kuma sun same ta ba riga an musulunta ba gara gyale su a haka su tai. Kar su musulunta kuma a ba su ilimi kan sai waye kuma abubuwa su zama ba haka ake. Kaga ni irin waɗanda su suke cutar da musulunci. Wani wanda aka tashi shi cikin musuluncin wanda ya tashi ba a karantar da shi ba. Shi ma sai ya rika ɗaukar musuluncin yadda ya gane a ƙauyensu ko a garinsu haka yake. To shi kuma musulunci yadda yake shine yadda yake rubuce cikin Qur'ani da hadisin manzon Allah da kuma tarihin rayuwar sahabbai yadda suka aiwatar da shi. Shi yasa wajibin da ke kan malamai karantarwa ba abin da ya karantarwa muhimmanci. Kuma karantarwa kafin ka bata lokaci kan kowane irin karantar da Qur'ani da karantar da hadisi dan anan ne za a fahimci addini kai tsaye da kuma tarihin sahabbai. Tarihin yadda suka gudanar da rayuwar su. In ba haka ba duk abin da zaka ja sai zanto bata lokaci da yawa mutane ba za su fahimci addinin yadda ya dace ba. Allah gane da mu. Kullum yana karanta hadisi mutum yana halarta sai ya rinka jin wai dama haka abin yake a musulunci me yasa to a garinmu ba haka yake ba shi yasa mai karanta da hadisi a kowane karni sai ya yi hakuri saboda rigima ce da za ka kai da mutane ba kai ne kace za mu yi rigima ba amma abin da kake faɗa kishiri yadda suke a kai ne duk abin da ka faɗa na hadisi kishiri yadda wani ya tashi da ana yi a garinsu ne sama da shekaru 50 kaga sai zama abokin adawa kai da cewa yanzu duk abin da su malaman wannan suka faɗa ba daidai suka yi ba, to wannan malaman wannan da zai faɗa da shi da wannan littafin waye girmo ne? Kaga ni ba da shi wannan malamin kake ba kenan, domin kai abin da ke cikin littafin da ke karanta shi ko littafin dan gafan ayyuka malamin yake. Yanzu misali wannan littafin bulugul maram da muke karanta hadisi a cikin muke jin wadan zaba bai nawa maki, wanda yayi littafin ya mutu a shekara ta 852 bayan hijira, 852 yau muna shekara 1420, shekara sa 100 kenan da gurin duniya 600 doriya. To yanzu wani malami ne wanda yake raye a nan gurin wanda dan sufan sa zamu ce ya girma wannan littafi, ko shi san wannan littafin ne, amma sai ka faɗa abu sai wani ce yanzu su malam wani ga su diddiji da abin da suka faɗa ba daidai bane ba, ta aida abin da wannan littafin ke faɗa ke ka ga mai wannan littafin cewa malami ne kuma ya girme su in sufa suke ji. To da haka wato ina ta ƙara kira ga malamai masu karantarwa, dole sai an yi hakuri wajen karantarwa ko wahala fa, musamman karantar da sunna ko wahala. In gida za ka karanta mutane dama ta dace da san zuciyarsu, atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fa sadafa qalban khawiyan fatabakkana, saboda haka idan za ka karantar da su bid'a haka za a yi ta kowa haka yake so, dan ba za ka faɗa da kowa ba in kana bid'a. Bin duk wani azalimi mai mulki da ka shiga wajen sa ayat addu'a, wai ba san ai ne ci ayat addu'a Allah kare mu na ku Allah, kaga za ka yake so, to haka malamai bid'a su kaga ita wannan addu'a da kashi daga ci ayat addu'a ai bid'a ce, to amma dai haka ai addu'a an tashi ai addu'a menene, sai da duk irin wannan abin da suka dauki malami amfanin sa shine ranan suna in matarsu ta haihu da kuma an yi musu mutuwa, in an zo wajen wani taro da tattauna wani abu in kaga malami a wajen sai a ji mace haka baka Allah gode mana da addu'a, idan ka gode da addu'a su kuma ajanda ta su ce su za su sarrafa ajanda kai ba ka da cewa lokacin da yan an gare haka baka Allah gode mana da addu'a baka da wani amfani sai wanda wai su su ne masana, su ne suka gogo su suka yi siyasa su suka karanta da yammacin duniya da jirbi, in ba haka ba kai da ka karanta Qur'ani shi yanzu ba abin da ya karanta rayuwar Turai ta yamma, kai ku ka karanta rayuwar Fir'auna har zuwa yau ba haka bane ba, tun daga annabi Adam zuwa yau Qur'ani ya kawo maka a gaban ka ya shimfiɗa maka, yau akwai dan birni ranka dukkan birane ka leka ka ga me suke ciki ba tare da ka je garin ba, ta hanyar labari wanda ya fi kowace jarida ingancin labari shine Al-Qur'ani, wa man asrafa min Allah hadisa, ai ba labarin da ya fi labarin Allah gaskiya. To amma idan mutum ya wulakantar da kansa dole sai a ga an raina addini. Me ne hukuncin da ake cewa cikin sallah idan mutum ya karanta sura ba zai karanta wadda take sama da ita ba, wannan maganar ba ta da asali cikin addini, ya tabbata a cikin sallah annabi ya karanta sura ya karanta kuma ta samanta, wanda zan iya tunowa yanzu da gaggawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul baqara cikin sallah a yamakon ya karanta Ali Imran sai ya karanta Nisa'i sannan sai dawo ya karanta Ali Imran. Na haka yanzu idan na tashi cikin sallah ya halatta raka an farko bayan na karanta Fatiha in karanta ara'aita allazi kazo bi din, idan na zo ta biyu in karanta wailul kulli kuma zatul lumaza, ya halatta ba wani haramci a ciki ba wani hadisi sai da yace kar ai haka. Wannan tabbiyar nake cewa mutum na iya sayar da saman gidansa kamar gidanka na da bene sai ka sayar da benen kai kuma ka zauna a ƙasa, wannan dai kan akwai matsala domin na saboda zai sake gini ya za'a yi, kai bayan za ka sake gini ya za'a yi, kaga akwai matsala kwarai da gaske. Gaskiya wannan yana buƙatar a ƙara bincikawa, ba zan iya bar fitawa kan sa kawai kai tsaye saboda ciniki ana gina shi ne kan kar a samu rigima, wannan kuwa ba za a ce rigima ba za ta faru bota ba, wannan abin yana da ƙasa kowa ne ya san wanda yake da ƙasa shi yake da buloci wanda yake sama fa sai ya hakuri saboda lokacin sallah, sai Allah ya kai mu gobe insha Allah, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.